sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne, amma wannan karan da Ibrahim Jarmai da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa hana dalibai da ke kasar waje cire kuɗi daga ajiyarsu a ta kasar waje bai dace ba, sai kuma ziyarar da na aiki da tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Attahiru Jegai kai wa hukumar zabe ta Jamhuriyar Nijar, wato Seni. Hawa kuma yau za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku game da yarjejeniyar da aka cimma game da Najeriya, wato tsakanin Najeriya da ƙasar Afirka ta Kudu, akan batutuwa daban-daban, akan lambobinmu kamar haka: 202-203-2655. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an yaƙi da ta'addanci a Jamus da wasu ƙasashen suna nazarin dubban takardun bayanai da aka sato daga ƙungiyar Daesh ko ISIS, waɗanda aka ce sun kumshi cikakkun bayanai na mayakan wannan ƙungiya. Gidan talabijin na Sky News ya ce ya samu waɗannan tilin takardun ne daga wani tsohon ɗan ƙungiyar da ya canza shiƙa, wanda kuma ya faɗa wa wani ɗan jarida a Turkiya cewa ya saci wata 'yar na'urar adana bayanai ce ta kwamfuta daga wurin shugaban sashen tsaron cikin gida na ƙungiyar. An yi imanin cewa waɗannan takardu suna ɗauke da bayanai akan mambobi da kuma kurata da na masu goyon bayan ƙungiyar da su fiye da 22,000. Ministan harkokin cikin gida na Jamus, Thomas de Maizière, ya fallasa cewa waɗannan bayanai zai taimaka wajen iya bin sawun 'ya'yan ƙungiyar duka inda suke aiki da kuma gudanar da ayyukansu.
Tsohon Prime Minister Uganda Amama Mbabazi ya ce 'yan sandan kasar sun kai samami a ofishin lauyoyinsa, inda suka kwashi na'urorin kwamfuta da wasu takardu da ake ɗauke da bayanan da suke son su gabatar kan irin magudin da aka tafka a zaben kasar da aka yi a ranar 18 ga watan Fabrairu da ya gabata. Shi dai Mbabazi yana kalubalanta sakamakon zaben da ya ayyana shugaba Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben, inda ya shigar da ƙara a kotu. A jiya Laraba, tawagar lauyoyin da ya kamata su bayyana a gaban kotu domin gabatar da hujjojinsu akan cewa an tafka magudi a zaben, amma samamin da aka yi a ofishin lauyoyin nasa ya dagula al'amura, a cewar Mbabazi. Waɗanda suka shaidar lamarin sun ce sun ga wasu mutane sanye da kayan 'yan sanda waɗanda suka balle kofar ofishin lauyoyin, suka kwashi kayayyakin da ke cikin wannan ofishin.
Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ke tafiya mai nisan zango a cikin teku, wanda ake kallo a matsayin martani ne ga atisayen soji da makwabciyarta ta kudu da Amurka ke yi. Ma'aikatar tsaron Koriya ta kudu ta bayyana cewa da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan, abokiyar hamayyarta ta harba makaman daga arewacin gundumar Hangwai. Hukumomin Seoul sun ce makaman sun yi tafiyar kilomita 500, sa'an nan daga baya suka fada cikin ruwa a gefen gabar tekun da ke gabashin kasar. Wannan lamari dai ba sabon abu ba ne, domin duk a lokacin da Amurka da Koriya ta kudu ke wannan atisaye, Koriya ta arewa, wacce ta tsani atisayen, takan ɗauke shi tamkar a matsayin wani shiri na kai mata mamaya. Har ila yau, hukumomin Pyongyang suna nuna fashinsu ne akan ƙarin takunkumi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba musu bayan wasu gwaje-gwajen makaman roka da suka yi. Aƙalla rokoki 6 Koriya ta arewa ta harba cikin teku a makon da ya gabata a gaban shugaban kasar Kim Jong-un, wanda ke kira ga duk dakarun kasar da su zama cikin shiri.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan cikin gidan Austria Joanna Mikletti ya ce ya kamata hanyoyin da bakin haure ke bi ta yankin Balkan su ci gaba da kasancewa a rufe. Ministan ya bayyana hakan ne a bayan da Macedonia da Serbia da kuma Croatia suka rufe kan iyakokinsu a wannan mako ga dukkan bakin haure, illa waɗanda suke ƙoƙarin neman mafaka tsakanin iyakokin nasu. a wata hira da yi da wata mujallar kasar Jamus a yau Alhamis. Minstan ya ce idan hanyoyin da ke tsakanin yankin Balkan suka ci gaba da kasancewa a rufe har abada, babu yadda za a yi a iya mai da hannu agogo baya. A ɗaya ɓangaren kuma kamfanin dillancin labaran Turkiyya ya ruwaito cewa wasu bakin haure sun nutse a gefen wato gabar tekun yammacin Turkiyya. Aƙalla mutane tara aka ceto daga kwale-kwalen wanda ke ɗauke da 'yan ƙasar Afghanistan da Iraniyawa, kuma a zuwa yanzu ba a ga wasu mutane biyu ba a halin da ake ciki kuma dubban bakin haure na can girke a ƙasar Girka, inda aka datse su daga kaiwa ga arewacin Turai bayan da Macedonia ta rufe kan iyakarta a jiya Laraba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To madalla bari mu faro takon da batun da yake magana akan daliban kasashen waje yan Najeriya wanda ya hana su cire kudin su, abinda wani babban malami Khalifa Ahmed Fati yace bai dace ba, kuma ya fada wa Ibrahim Alfa Ahmed ne haka sa'ilin da ya kawo ziyara anan ofishin mu.
Baka gyara makarantun Najeriya ba. University of Maiduguri bana student da suka yi apply mutum 36,000
wadanda suka nemi shiga
jami'an University of Maiduguri mutum 700 aka dauka, wayannan ba inda za a sa,
akwai kusan 30,000 makina wadanda ba a dauke su
ba a ce an hana yara zuwa karatu waje. Yaran nan da suke waje suke karatu ba ƴaƴan masu kudi bane kawai, 60 ko 50 daga cikin su ma'aikatan jami'o'i ne da ma'aikatan Polytechnic da College of Education, wanda salaren su kawai ake ba su, ake sa musu account su yi amfani da katin su a su cire kudi su biya kudin makaranta, su biya kudin abinci, su biya kudin haya, duk da wannan kudin su ba tare da wani taimako ba, kuma su dawo su yi aiki a universities. Waɗansu course ɗin da suke yi babu shi a Najeriya. Tukunan waɗannan mutanen ba ku yi musu tanadin komai ba, rana ɗaya mutum ya je ya sa katinsa account zai ciro kuɗi, ka ɗauki kanka kana Abuja ka je banki, a ce bankinka yau an tsayar da shi, za a yi tunani, za a gaya maka akwai matsala, za a warware. Inda in ka fito za ka iya zuwa gidan wani abokinka ka karɓi kuɗi. In ka bayan wannan abokinka za ka iya zuwa ko ina ne ka gidan ‘yan uwanka ka ci abinci. Amma ka ɗauki kanka kana Washington a nan. Ka je ka sa katinka za ka cire kuɗi saboda ka biya kuɗin makaranta.
Abu yaƙi.
In dai ba jita za ka ɗauka ka je bakin titi ka riƙa kiɗa kana bara ba. Wanda kuma wannan ɓacin suna ga ƙasa ya fi kowane ɓaci. Ya kamata da an yi hikima da za a bambance ‘yan makaranta da ‘yan kasuwa. Mutane suna waje ma’aikata manya mutum ma’aikacin university da ‘ya’yansa da matarsa suna waje sai sun yi bara, sai wani ya taimaka musu ya aika musu $100 nan, wani ya tunda har yanzu akwai kasashe da ba za a iya cire kuɗi ba ko $200 da ake cewa a kullun. Su South Africa da sauransu duk ba a cirewa.
Mutum ya je da katinsa akwai kuɗinsa amma ba zai iya
ba. Ba zai iya cirewa ba. Balle wanda ya je karatu kuma zai yi ƙasar nan ne amfani. A duba wannan ba wai abin da za a ce mutum ya ɗauki kana shugaba ka ɗauki matsayi ka ce ka tsaya a kai ba, wannan kuskure ne. Dole in ka ɗauki matsayi kai kuskure aka ce maka abin nan ga halin da ake ciki ka duba, saboda ka rantse da Alkur'ani za ka kiyaye jama'a, za ka kiyaye dukiyansu, za ka kiyaye haƙƙinsu, haƙƙin duk wayannan mutane yana kansu. Mu aikin mu tunatarwa kuma mun tunatar.
Roma da la yanzu kuma a can jamhuriyar Niger, ofishin jakadancin Amurka ce ta gayyaci tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Tahir Jega domin karawa ‘ya’yan hukumar zaben Niger sanin dabarun zabe. Ga Sulaimon Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ofishin jakadancin Amurka a Niger ne ya gayyato tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Attahiru Jega domin ya ƙara wa jami'an hukumar zaben Niger sani akan dubarun tsara zabe a wani yunkurin inganta sha'anin zabe a wannan ƙasa da ke shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa.
Mun yi amfani da wannan damar ta ƙara wa juna ilimi inda na ba da kasida ga ma'aikatan ita seni da kuma na samu dama na ziyarci manya-manyan waɗanda suke da rawa ta takawa a cikin al'amarin zaɓe a ƙasar Niger. Na samu zuwa wurin hukumar da take ƙoƙarin kawo daidaituwa tsakanin 'yan siyasa, wato CNDP. Na samu dama na haɗu da wakilan jam'iyyun adawa kofa, kuma na samu dama na sadu da wakilan ƙungiyoyin da suke tallafa wa gwamnati.
A dangane da kace na can da ke tsakanin ɓangarorin siyasar Niger, Farfesa Attahiru Jega ya ce,
na karanta a jaridu koke-koken da suka yi akan zaben da za a yi, kuma saduwata da su sun ƙara jaddada waɗannan abubuwan da suka buga a cikin takardunsu. Abinda dai ni na bada a tawa gudunmawa matsayin zuwa na daga ƙasa da muke makwabtaka da Niger kuma masu yi muku fatan alheri, shine muna fatar dai duk wani abu da ya taso na siyasa na kace na ce ya kasance dai a yi ƙoƙarin a samu daidaituwa kuma a samu tattaunawa domin a samu maslaha na yadda ƙasar za ta ci gaba kuma za a ƙara inganta al'amura na zaɓe da demokuraɗiyya a wannan ƙasar. Duk zaɓe akan samu kace na ce, 'yan siyasa suna da haƙƙi da su tattauna tsakaninsu a samu maslaha domin ƙasa ta ci gaba a kauda fitina.
Shugabannin hukumar zaben Niger sun bayyana gamsuwa da gudunmuwar tsohon shugaban INEC ta Najeriya, kuma a cewar mataimakiyar shugaban hukumar zabe Hajiya Maryama Katambe,
akwai abu da yawa da mun ka karu da shi har da littattafai duka ya kawo muna, kenan wa'annan kaya muna aiki da su da wannan shawarwari kuma da ya ba mu muna aiki da su, kuma insha Allah muna fata wanga zabe a yi shi.
Taron tantance hotunan 'yan takara bisan ƙuri'a da ake kira biletin INEC da ya gudana a kan idan wani masanin doka Isiye de Jesus ya bayyana Hamma Amadu a matsayin wanda hotonsa ne ke na farko a saman ƙuri'a, yayin da hoton abokin fafatawarsa Isu Muhammadu ya zo na biyu. Abin jira a halin yanzu shine yadda za ta kaya game da batun fayyace tsarin ba 'yan takara damar amfani da kafafen gwamnati don tallata manufofinsu ga talakawa. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Aka kawaɗi kowa ya shaida shatan zaben.
Ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa.
To kar a shagal, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira mu domin bayyana muna ra'ayoyinku a kan yarjejeniyar da aka cimmuwa tsakanin Afirka ta Kudu da Najeriya akan batutuwa daban-daban. Shin menene fa'idan wannan tattaunawan ko kuma yarjejeniyar da aka cimmuwa? Muna nan muna sauraron ku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Wane ne da Kaduna?
Ta Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna.
To Mala Ibrahim Alaramma, bismillah, me ra'ayinka game da wannan tattaunawan da aka yi tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu?
To gaskiya wannan tattaunawa da aka yi da Najeriya da Afirka ta Kudu tattaunawa ne wanda za ta kawo ci gaba ga ƙasarmu da baki ɗaya, kuma na ganin cewa ai ita Afirka ta Kudu tana daga kolin kasuwanci a wannan ƙasa tamu, kuma mu ma za mu so a ce yadda suke shiga ta kasuwanci, mu ma za mu iya shiga wannan tsakon kasuwanci a ciki. Fatanmu dai a dukkanin abubuwan da aka tattauna a aiwatar da su hatta ma maganin dawo da wannan kudaden jirgin nan na ciwo makamai kuma a dawo mana da wannan kudi tunda haƙƙin mu ne zai amfane mu gabaki daya.
Na ke mun gode Ibrahim Allah ramma. Yanzu bar mu je jihar Plateau. Wane ne daga jihar Plateau?
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America daga karamar hukumar Wase a cikin unguwar Dan Muran sunana Abdulrahman Amwase Amwase mai inkiya da kowa ya ci buzu fa to fa sai aman gashi wanda kowa ya
jamu je bayan menene ra'ayinka Abdulrahman saboda akwai wasu na jira me ne ra'ayinka game da wannan
to masha ina jinka dan fada naka
nace muna jinka me ne ra'ayinka game da wannan batu da aka tattauna tsakanin Afirka ta Kudu da Najeriya dama ai shine maudu'in namu
hakika ya kamata a dau mataki game da al'amari ko ma yadda zai tafi cikin lumana ba tare da an samu gargada ba ya kamata shugabanni da kuma sauran masu hangen nesa su duba su gani cewa ba za a rika tuka bana warwarewa ba nagode
da mun gode mu je muna yanzu kuma mun saki koma Kaduna wai a Kaduna
muna magana da Ibrahim ne da Kazaria
Ibrahim daga Zaria to me ra'ayin Mallam Ibrahim game da wannan batu?
Wannan batu dai da tsakanin Afirka ta Kudu da Najeriya muna musu fatan dai alkhairi.
To. Ra'ayinka kenan? Addu'a ce taka. To mun gode kwarai. Har yanzu dai ba mu hita binnin gwamna ba. Muna nan Kaduna waye daga Kaduna.
Shafi'u na alfani da ke kwambe guwa.
Shafi'u?
To
Shafi'u, me ra'ayinka game da wannan batu?
Wannan ziyara da Jacob Zuma ya kawo Najeriya. Muna fatan, insha Allahu za ta zama mana alkhairi.
Amin Shafi'u, kai ma addu'a ce ba ra'ayi ba, to mun gode kwarai. Bari mu je binnin Shehu, waye daga Sokoto?
Ibrahim Sani,
me ra'ayinka game da wannan batu? Na tasirin wannan tattaunawar da aka yi.
Ina biye da tattaunawar da aka
yi. Me ya tasirin sa?
Ina wa Najeriya da South Africa fatan alheri. Ina fatan da sun ga tattauna Allah ya sa ya zama alheri ga mutanen ƙasashen guda biyu.
To, mun gode. Mun gode Mallam Ibrahim. Muna jihar Nasarawa. Waye a jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Magana Bashiru Kela ne daga nan layin na Rusa cikin garin Lafiya.
To Malam Bashiru, me ne ra'ayinka game da wannan batu?
Ba gaskiya inda aka tattauna aka samu yarjejeniya musamman na maganin kudaden da Afirka ta Kudu idan za a mai ruwa a Najeriya gaskiya ka yana da muhimmanci. Kuma da fatan alkawarin da aka yi ba za a warware shi ba. Don kuwa gaskiya muna da bukatar waɗannan kudaden a kawo mana da mu. A gudanar da wurin sayuka da yiki gaban talakawa. Na gode, ku tashi lafiya.
Mun gode Malam Bashiru. Bari mu je Zazzau. Waye daga Zaria?
Usman ne daga Zaria.
To Usmana, me ne ra'ayinka game da wannan tattaunawar da aka yi?
Tattaunawar da aka yi da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu da shugabanmu na Najeriya.
Me ne tasirinsa?
Wannan abin zai zama alkhairi kuma insha Allahu mun san shugabanmu yana da niyyar alheri ga yan ƙasarsu.
To
Usman, muna yi masa fata alheri kuma Allah ya sa duniyar da gare shi ta alheri ya cika muna ita. Allah ya kare shi da sharri.
To Usman, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu saki ko har yanzu dai muna Kaduna. Waye daga Kaduna?
Allah Kaduna Ahmed Sulaiman Ugoni.
To Ahmed Sulaiman, me ra'ayinka game da wannan na tasirin wannan tattaunawa?
To alhamdulillah mu kullum muna godiya ne kware da gaske da Allah ya ba mu jangon zo shugaban Najeriya wanda saboda garin ra'ayin shi na kirki shi sa sashen duniya suke shigo mana suna neman a agaza ko ma mu agaza musu a dinkan sha'awa ma kamar yadda su yan South Africa suka nuna cewa ba su mace da Najeriya ba. Da mu muka karfe muka musu duk wani fanni kuma yanzu nan duk abin da za a shirya kamar mala mai da mutane abu ɗaya da za mu ci gaba da roƙo Allah ya alfa da sa'a mai talaba maza malafiya kuma ya fahimta fitan jama'a ko su lura da wannan gengon zo namu a ci gaba da neman yada. Allah sa.
To Malam Ahmadu mun gode, bari mu je Jos. Wane ne a Jos?
Alhaji Babaji ne mai gando daga Jos Plateau Kandahar.
To Alhaji Babaji, me ra'ayinka game da wannan
tattaunawa da aka yi? Allah Ubangiji ya tsara Buhari nasara da tsawon rai. Kuma wannan al'amari Allah ya karba mana hakkin mu da aka fitar shi Afirka ta Kudu akan su wannan makamai. Kuma Allah ya sa wannan kudi ya zama mana alkhairi a Najeriya.
Batun cinikayya suka yi.
Na'am.
Na ce batun cinikayya suka yi da ya shafi tsaro. Haƙan ma'adanai.
To Allah Ubangiji ya ba mu nasara a Najeriya wannan tattaunawa da suke zama mana alkhairi.
To mun gode Malam Babajo. Alhaji Babajo, bari mu je Maiduguri kuma yanzu. Wane ne a Maiduguri?
Mutumin Banga ne daga Maiduguri.
Eh, mutumin Banga?
Tima Banga daga Maiduguri.
To, Tima, muna jin ka, me ra'ayinka?
Ni wallahi ina fata ma shugaban ka samu sosai.
Eh.
Dalili da yake kawo mana manyan shugabannin ƙasashen waje. Yana kawo mana kullodi. Kuma ga shi yana kawo mana zaman lafiya ko ina muke ji muke gani. Ya sa muke yi masa roƙon Allah, Allah ya sa ya cika mana da wannan alƙawuran da ya dauka.
To
amma game da Afirka ta Kudu, ai mu Afirka ta Kudu da farko ma mu muka yantar da su. Wanne ma da yanzu su za su zo su taya mu ai biya mana ba su cika.
Taurayen Shattima ke mun gode ƙwarai, yanzu bari mu je Yobe. Wane ne daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Magana Usman ne daga Yobe.
To Usman, me ne ra'ayinka game da wannan maudu'i namu?
To wannan maudu'i naku ne akan maganar
Afirka ta Kudu.
Juma Nigeria wajen shugabanmu Buhari.
Eh, suka tattauna akan batutuwa daban-daban. Ya kake ganin tasirin sa? Tasirin wannan tattaunawa?
Tattauna da suka yi abinda muke musu addu'a a ciki Allah wanzar da alheri a ciki Allah sa kuma da za ta amfane mu tsakanin mu Najeriya da su kansu Afirka ta Kudu.
To mun gode da wannan ra'ayi na Kamala Usman, bari mu je Niger. Waye daga Niger? Wa alaikum salam.
Kana magana da Ibrahim daga jihar Niger nan garin Akimba mai wankin kula.
To Ibrahim, me ra'ayinka game da wannan batu?
Game da wannan batu na ne ga tsara da Buhari da shugaban Afirka ta Kudu ko?
Eh.
To Allah ya sa ta zama mana alkhairi a nan Najeriya da kuma Afirka ta Kudu.
To amin summa amin.
Sai dai kuma akwai abu ɗaya wanda yake shine ainihin mu shugaban shi Buhari ko da yana da kokari to akwai ainihin magoya bayan shi. Kamar irin su sanatoci haka da ɗan majalisu to mu ne su ne matsalar mu kawai.
Na ka ra'ayin kenan.
Insha Allah, ƙwarai kuwa.
To Ibrahim, bari mu je jihar Imo kuma. Wane ne daga jihar Imo?
Eh, ni ne Alhaji Gambo Kano ɗan Fulani.
To Alhaji Gambo Kano ɗan Fulani, me ra'ayinka?
To ni dai ra'ayina ina so don Allah sai Asiko Hamma Ahmadu.
An ba magana da muke kenan. Alhaji Gambo ɗan Fulani ba. Bari mu je Nasarawan Najeriya. Waye daga jihar Nasarawa?
Muhammadu Sani ne daga Nasarawa.
To Muhammadu Sani, me ra'ayinka?
Wannan ziyara dai Allah ka ta zama alheri, amma muna ganin ta dai kawai a matsayin taron shan shaki kawai.
Ha, me yasa ka ce haka na?
Eh?
Me yasa ka ce haka na Muhammadu Sani?
Saboda shugabanni da yawa sun zo mu ga alfanin yaraba.
A har guda nawa suka zo?
Eh?
Har guda nawa?
Wasu sun zo mana a baya.
Ra'ayin Muhammadu Sani kenan.
Abinda muke fata dai Allah ta zama alherin sai kawai. Kuma a yi kokari.
Amin summa amin. Mun gode Muhammadu Sani, bari mu je jihar Kaduna. Waye a Kaduna?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga Malam Muhammad ne. A Kaduna tarayyar Najeriya, Allah ranma ƴan Muhammadu ne a layi.
To Allah ranma, ja mu je.
Eh, to ra'ayina gaskiya ina ganin tunda ma muka ji labarin an ce Jacob Zuma zai zo Najeriya, to mun san cewa akwai abin da za a iya samu na cigaba yanayin yadda da ake ganin kamar akwai wasu ɗan abubuwar suka yi ga tsakanin manyan kasashen nan guda biyu. Kuma sai gashi ya zo ya yi bayanai masu amfanarwa, kuma shi mai girma shugabanmu ya tarbe shi. Akwai abubuwan da suka tattauna da gaskiyar magana, inda Allah ya sa hakan ya tabbata, ɗan Najeriya za a samu karuwa a tsakanin kasashen nan biyu. Muna fatan Allah ya nuna mana wannan lokaci. Wassalamu alaikum.
To mun gode Allah rahma da kiran Allah rahma ne, kuma za mu rufe layin namu yau. Sai gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu sake buɗe layukanmu, mu sake bugowa domin bayyana ra'ayoyinku. Wanda suka kira mun gode, wanda ba su samu ma gobe su kokarta.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana neman Saif al-Adel, wani jigo a kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Qaida, wanda ake nema dangane da halin da aka kai ofishin jakadancin Amurka a Dar es Salaam ta kasar Tanzania da Nairobi a kasar Kenya. Dan asalin kasar Misra ne, mai bakin gashi da idanu masu duhu, yana da alaka da kungiyar jihadi ta kasar Misra. Ana kuma kiransa da sunayen Ibrahim Al-Madani da Muhammad Ibrahim Makawi. Daruran mutane ne suka mutu, wanda suka hada da Amurka 12, wasu dubbai kuma sun jikata a ofishin na jakadancin Amurka. Dangane da wannan da ma wasu ake tuman Abdul da kisa da kuma haɗin baki domin lalata kadorin gwamnatin Amurka da ma wasu laifuffuka. Hukumar baya tukuci ta Amurka za ta bada har dala miliyan 5 ga duk wani labari da ya kai ga kamawa da gurfanar da shi. Amurka ta bada tabbacin cewa za ta binciki duk wani labari da aka bata, ba za ta kuma bayyana sunan wanda ko kuma waɗanda suka bada labarin ba. Idan har akwai dalili, Amurka ashe take da ta kare waɗanda suka bada labarin, tana kuma iya saki musu wurin zama. Duk mai wani labari akan wannan mutumin, ana iya tuntubar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma ta yanar gizo a www.rewardforjustice.net ko kuma ta email rfj@state.gov. Sharhin murya Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Jami'an yaƙi da ta'addanci a Jamus da wasu ƙasashen suna nazarin dubban takardun bayanai da aka sato daga ƙungiyar Daesh ko ISIL, wanda aka ce sun ƙunshi cikakkun bayanai na mayakan wannan ƙungiyar. Gidajen talabijin na Sky News ya ce ya samu waɗannan tullun takardun ne daga wani tsohon ɗan ƙungiyar da ya canza shiƙa, wanda kuma ya faɗa wa wani ɗan jarida a Turkiya cewa ya saci wata 'yar na'urar adana bayanai ce ta kwamfuta daga wurin shugaban sashen tsaron cikin ƙungiyar ta ISIL. An yi imanin cewa waɗannan takardun suna ɗauke da bayanai a kan mambobi da kurata da masu goyon bayan ƙungiyar su fiye da 22,000. Tsohon Firaministan Uganda Mama Mbabazi ya ce 'yan sandan ƙasar sun kai samame a ofishin lauyansa, inda suka kwashe na'urar kwamfuta da takardu da wasu takardu da ke ɗauke da bayanai da shaidu suka gabatar a kan irin magudin da aka tafka na zaben ƙasar da aka yi ranar 18 ga watan Fabrairu. Shi dai Mbabazi yana ƙalubalantar sakamakon zaben da ya ayyana shugaba Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben gida, ya shigar da kuma ƙara a kotu. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ke tafiya mai nisan zango a cikin teku, wanda ake kallo a matsayin martani ne ga atisayen soji da makwabciyar ƙasarta ta kudu da Amurka suka yi. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta bayyana cewa da sanyi safiyar nan ta Alhamis, abokiyar hamayyarta ta harba makaman daga arewacin gundumar Hangwai. Hukumomi Seoul sun ce makaman sun yi tafiyar kilomita 500, sannan daga baya suka fada cikin ruwa a can gefen gabar tekun da ke gabashin ƙasar. Ministan cikin gida na gidan Australia, John McLennan, ya ce ya kamata hanyoyi da bakin haure ke bi na yankuna da suke shiga ƙasar su ci gaba da kasancewa a rufe.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. ciki ko har da shirin nan na Jummai Ali wato lafiya uwar ziki. Yanzu Amadu kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman shi Ibrahim Jarmai da ya taimaka min domin gabatar da shirin. Sai kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni.